yadda ake magani a shari'ar musulunci ruqya lallai duk wanda ya zama mai tunani a bisa tafarkin Allah zai san cewa babu shakka sanya jarabawa cikin rayuwar mutum mai kyau ko mara kyau wani abu ne wanda Allah ya dora wa bayin sa wanda babu makawa sai ya faru
Allah subhanahu wataala yake cewa
wala nabluwannakum bi shay'in من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
كما لالاي ne sai mun jarrabe ku da wani abu daga tsoro da yunwa da nakasa daga dukiya da rayuka da ƴaƴan itace kuma kai bushara ga masu haƙuri kuma da yawa mutane kan yi kuskure wajen tsammanin cewa mutanen ƙwarai wato salihan bayi sun fi kowa nisantar jarabawa amma abin ba haka yake ba jarabawa ga mutum tana daga cikin alamun imani lallai an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wa aka fi tsanantawa jarabawa daga cikin mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su ne annabawa bayan nan sai mutanen kirki wato salihan bayi bayan nan kuma sai kowa gurgurdan imaninsa ana jarraba mutum gurgurdan addininsa idan ya kasance yana da ƙarfi akan addininsa to sai a ƙara masa tsanani a cikin jarabawarsa idan kuwa ya kasance ba shi da ƙarfi a cikin addininsa to sai a sauƙaƙa masa a cikin jarabawar jarabawa ga mutum daga Allah tana cikin alamar soyayyar Allah ga mutum annabi sallallahu alaihi wasallama yace lallai Allah subhanahu wataala idan ya so mutane sai ya sanya musu jarabawa wato a cikin rayuwarsu kuma yana daga cikin alamar nufin alheri daga Allah ga bawansa ya sanya masa jarabawa annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan Allah subhanahu wataala yayi nufin alheri ga bawansa sai ya gaggauta masa azaba a cikin duniya idan kuwa Allah yayi nufin sharri ga bawansa sai ya kama shi cikin laifinsa har ya zo da shi a ranar kiyama kuma jarabawa ga mutum tana kankare zunubi koda kuwa kadan ne annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu wani musulmi da wata cuta daidai da kaya ko abinda yafi kaya ta shafe shi face Allah subhanahu wataala ya shafe masa laifinsa sakamakon wannan jarabawa kamar yadda itaciyar bishiya take karkabe ganyenta saboda haka ne duk wani musulmi wanda ya shiga cikin jarabawa idan ya kasance bawon Allah ne to jarabawar sai ta zama mai kankare laifukansa waɗanda suka wuce ko kuma ta zama sanadin ɗaukakarsa amma idan musulmi ya kasance mai aikata laifuka ne to sai ta zama sanadiyyar kankare masa laifukansa kuma domin a tunatar da shi game da hatsarin da yake ciki game da laifukansa
Allah subhanahu wataala yake cewa
zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un
barna ta bayyana a cikin ƙasa da cikin teku saboda abin da hannayen mutane suka aikata kuma jarabawa iri-iri ce kamar haka Allah na iya jarabar ka ta hanyar alheri kamar ƙarawa mutum dukiya mai yawa kuma tana iya kasantuwa ta hanyar sharri kamar tsoro ko yunwa ko na kasar dukiya Allah subhanahu wataala yace
wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitnatan wa ilayna turja'un
kuma muna jarabar ku da sharri da alkhairi domin fitina kuma ana iya jarabar ka da rashin lafiya ko mutuwa wanda yake mafi girman abin da yake kawo shi shine kambun baka da kuma sihiri abin da yake yaduwa saboda hasada a tsakanin mutane annabi sallallahu alaihi wasallama yace mafi yawan wanda suke mutuwa daga cikin al'ummata bayan hukuncin Allah da kaddararsa to suna mutuwa ne ta hanyar kambun baka maganin abin shine ya kamata a gare mu musan waɗansu abubuwa da ka iya zama abubuwan taimako ko kariya daga kambun baka da kuma sihiri
kafin a ce ya shiga jikin mutum kuma mu yi aiki da su domin malamai suna cewa rigakafi yafi magani ita ko wannan kariya daga sihiri ko kambun baka ana iya aikata ta hanyoyi masu yawa daga ciki na farko mutum ya karfafa tauhidin sa da kuma yin imani da cewa lallai Allah ta'ala shine mai jujjuya abubuwa a duniya baki daya da kuma yawan kyautatawa ga bayin Allah. Na biyu, kyautata zato ga Allah ta'ala da kuma dogaro gare shi. Kar mutum yayi tsammanin ciwo ko kuma kambun baka saboda wani abu da ya faru da shi, domin shi tsammanin ciwo to ciwo ne kansa. Na uku, idan wani mutum yayi suna cikin mutane ana zargin cewa shi mai aikata sihiri ne ko kuma yana da kambun baka, to sai ya nisance shi, domin aiki da sababi wajen neman kariya daga sharrinsa ba wai don tsoro ba. Na hudu, yawaita ambaton Allah da kuma sanya albarka a duk lokacin da ya ga wani abin da ya burge shi, wato sai ya ce Allah ya yi masa albarka. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, idan ɗayanku ya ga wani abin da yake so daga kansa ko dukiyarsa ko ɗan uwansa, to sai ya sanya wa abin albarka, domin lallai kambun baka gaskiya ne. Kuma sanya albarka shi ne ka ce barakallahu lak, ma'ana Allah ya yi ma albarka, ba wai ka ce, ba wai mutum ya ce tubarkalla ba. Na biyar, yana daga cikin abubuwan da ka iya zama kariya daga sihiri ko kambun baka shi ne karyawa da safe da ƙwayar dabino bakwai daga dabinon Ajuwa ɗan Madina. Na bakwai, na shida, yawan komawa da dogaro zuwa ga Allah ta'ala da kuma kyautata zato ga Allah da kuma neman tsari da shi dangane da sihiri da kambun baka da kuma yawan kiyayewa akan ambaton Allah da neman tsari ga Allah safe da yamma. Kuma waɗannan zikiran na safe da na yamma yana da tasiri, kuma tasirin yana ƙaruwa kuma yana raguwa da ikon Allah saboda abubuwa biyu. Na farko, yin imani bisa cewa lallai abin da ya zo a cikinsa gaskiya ne kuma tabbas ne kuma lallai yana da amfani da ikon Allah. Na biyu, kuma ya zama lallai lokacin da yake yi harshensa ne yake fuci da shi, kuma kunnuwansa suna sauraron abin da yake faɗa, kuma zuciyarsa tana halarce a lokacin da yake ambaton Allah saboda addu'a ce. Ita kuwa addu'a ba ta karɓuwa daga mai wofintacciyar zuciya ko rafkananniya, kamar yadda haka ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokutan ambaton Allah da neman tsari: zikirin safe ana yin sa ne bayan sallar asuba, zikirin yamma ana yin sa ne bayan sallar la'asar. Idan mutum kuwa ya manta bai yi ba ko ya shagaltu da wani abu bai samu yayi ba, to sai ya awtar da shi a duk lokacin da ya tuna bai yi ba. Alamomin kamuwa da ciwon kambun baka da kuma waninsa: babu saɓani tsakanin maganin likitanci ko na gargajiya da addu'o'i waɗanda shari'a ta amince da su. Shi dai Alƙur'ani a cikin shi akwai maganin ciwuka na gaɓoɓi da wanda yake tattare a cikin zuciya. Idan mutum ya kasance yana da lafiyar gaɓoɓi, to mafiyan lokuta sai an sami ciwuka, kamar ciwon kai mai tafiya ya dawo, ko kuma fuskar mutum ta canza ta koma kamar ruwan kunun kanwa, ko kuma yawan yin gumi da yawan fitsari, ko kuma rashin marmarin komai a baki, ko kuma yawan zafin jiki, ko kuma sanyinsa musamman ma a kan yatsu, ko kuma yawan bugawar zuciya, ko kuma yawan ciwuka masu yawo a ciki kamar ƙasan gadon baya da kuma kafadu, ko yawan fushi, ko ƙunci a cikin rai, ko yawan zufa cikin dare, yawan tunzura mai tsanani daga tsoro ko fushi ba tare da abin fushin ba, yawan rikici da yawan son kadaita zama shi kadai, ko yawan damuwa da kasala, ko kuma yawan son bacci, ko kuma sauran damuwa na daban waɗanda ba su da magani a likitance. Babu shakka lallai ana samun irin waɗannan alamomi ko kuma wani shashin su gwargwadon ƙarfin ciwon ko kuma saukin sa. Kuma dole ne musulmi ya zama mai ƙarfin imani da kuma tsayayyar zuciya, irin wacce waswasin shaidan baya shiga cikinta, ko da ya raya wa kansa ko ya yi tsammani bisa cewa sihiri ya kama shi ko kuma kambun baka saboda wani ciwon. Daga cikin alamomin da suka gabata, yawan tsammani da wani abu na ɗaya daga cikin ciwuka da suke da wahalar magani. Kuma lallai ana iya samun wani sashi na waɗannan alamomin a cikin mutum, amma kuma lafiyar salau. Kuma lallai ana iya samun alamar kuma ya iya kasancewa saboda sanadiyar wani ciwo ne a gaɓoɓin mutum, kuma ya iya zama saboda sanadiyar raunin imani ga mutum kamar ƙuncin zuciya, damuwa, ragonci. To idan mutum ya sami kansa a cikin irin waɗannan yanayi, to ya kamata ya binciki alaƙarsa da Allah ya take. Idan ciwon ya kasance daga kambun baka ne, to babu shakka maganin abun da ikon Allah zai samu ne ta hanyoyi kamar haka: na ɗaya, yin kokari domin gano inda aka boye sihirin idan har an san shi na farko idan ka san mai kamun bakan sai ka umarce shi yayi wanka sai ka dauki ragowar ruwan ka sha kai wanka na biyu idan ba a san mai kamun bakan ba magani anan yana kasancewa da yin ruqiya ko da addu'a ko kuma da yin kaho idan ya kasance ciwon daga sihiri ne to babu shakka maganin abun da ikon Allah zai samu ne ta daya daga cikin hanyoyi kamar haka na farko yin kokari domin a gano inda aka boye sihirin idan har an san shi to sai a raware shi kuma a kwance kulakulan alhali kana mai karanta suratul falaq da nasi qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas sannan bayan haka sai a kona shi na biyu yin ruqiya da ayoyin alqur'ani musamman suratul falaq da nasi da kuma baqara da kuma sauran addu'o'i sauran bayanai suna zuwa anan gaba na uku yadda ake warware sihiri hanyoyin warware sihiri biyu ne ta farko hanya ta haram ita ce ta kokarin warware sihiri da wani sihirin irin shi ko kuma tafiya zuwa wani ko kuma tafiya wurin mai sihiri na daban domin warware shi hanya ta biyu hanya ta halal amma suna da yawa daga ciki akwai mutum ya samu ganyen magarya guda 7 sai ya dandaka su da duwatsu biyu sannan sai ya karanta waɗannan ayoyi kamar haka a cikin ruwan da ya zuba magaryar su ne suratul kafirun da suratul ikhlasi da falaq da nasi wato qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas waɗannan surori ana so mutum ya karanta su ne kowanne sau uku sai a tofa a cikin ruwan sannan ya share ruwan yayin wanka da shi kuma za a ta maimaita hakan har sai Allah ya kawo sauki cikin ikon sa Imam Abdurrazzaq ne ya rawaito shi a cikin littafin shi na hudu daga cikin hanyoyin warware sihiri akwai fitar da shi ta hanyar kasayar da shi ko kuma amayar da shi idan ya kasance ya shiga cikin mutum ko kuma ta hanyar yin kaho in ya kasance a wani wuri ba a ciki ba addu'o'in da shari'ar musulunci ta yarda da su wato ruqiya sharuɗan ruqiya su ne kamar haka na farko ruqiyan ta kasance da ayoyin alqur'ani aka yi ta ko kuma da addu'o'in da suka zo a cikin shari'a na biyu ta kasance da harshen larabci aka yi ta amma addu'a za a iya yin ta da wani harshe wanda ake fahimtar ma'anarsa na uku mai yin wannan ruqiya ya kudurce cewa ita wannan ruqiya ba ta yin tasiri da kanta yadda abin yake shine lallai waraka ko sauki daga Allah ta'ala sharuɗan mai magani na ruqiya na farko mai maganin ruqiya an so ya zama musulmi kuma ya zama mutumin kwarai wato salihin bawa kuma mai tsoron Allah ta'ala a duk lokacin da mai magani ya zama ya kasance mai tsoron Allah to addu'arsa ta fi tasiri da gaske da kuma ƙarfi na biyu mai ruqiya ya kasance yana fuskantar Allah ta'ala da gaske a lokacin da yake yin ruqiya ya kasance ya hada zuciyarsa da harshensa akan abu guda kuma abin da yafi shine mutum ya yi wa kansa ruqiya saboda waninsa zuciyarsa takan shagaltu da wani abu mafi yawan lokuta kuma babu wanda yake jin abin da yake ji a jikinsa kuma da bukatarsa waɗanda kuwa suke cikin damuwa da kunci lallai Allah ya yi musu alƙawarin karbar addu'arsu sharuɗan wanda ake yi wa ruqiya na farko an so wanda ake yi wa ruqiya ya zama mutum ne mai imani da Allah kuma ya kasance mutumin kwarai wato salihin bawa gurgurdan imanin mutum gurgurdan tasirin ta ga mara lafiya Allah ta'ala ya ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara muna saukar da waraka daga alqur'ani kuma rahama ce ga mu'minai ba abin da zai karawa azzalumai face hasara na biyu fuskantar Allah da gaske da fatan Allah ya baka lafiya na uku kar ka rika gaggawar cewa lallai sai Allah ya baka lafiya da sauri domin wannan magani addu'a ce idan mutum yayi gaggawar neman karba masa addu'arsa lallai ya iya yi wa Allah ya karba masa addu'arsa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ana karbar addu'a ɗayan ku matukar bai gaggawa ba yana cewa na roƙa ba a karɓa mun ba hanyoyin ruqiya a musulunci Na farko, karanta addu'ar tare da tofawa inda aka bukata. Na biyu, ko kuma a karanta addu'ar kawai ba sai an yi tofi ba. Na uku, a yi addu'ar sai a ɗebi miyan bakin mai addu'ar da yatsa, sai a haɗa da turbaya a cakuɗa, sai a shafa inda yake yin ciwon baki ɗaya. Na huɗu, ana iya karanta addu'ar sai a shafa a wurin da yake yin ciwon. Ayoyi da hadisai waɗanda ake yin ruqya da su ga mara lafiya. Ayatul Kursiyu.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Allah babu ubangiji face shi rayayye mai tsayuwa da kome jangyadi baya kama shi kuma barci baya kama shi shike da abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa wane ne wanda yake yin ceto a wurin sa face da izinin sa yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bayansu kuma ba su kewayewa da komai daga iliminsa face da abin da yaso kursiyunsa ya yalwaci sammai da ƙasa kuma tsare su baya nauyayarsa kuma shine madaukaki mai girma amanar rasulu
bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
منزون الله يا إيماني da abin da aka saukar zuwa gare shi daga ubangijinsa da mu'minai kowannensu ya yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa babu rarrabuwa a tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa kuma mu'minai sukan ce mun ji kuma mun yi da'a muna neman gafararka ya ubangijinmu kuma zuwa gare ka makoma take Allah baya kallafawa rai face ikon yinsa yana gare ta abin da ta aikata na kirki haka ma yana kanta abin da ta aikata na mummuna wanda ba na kirki ba ya ubangijinmu kada ka kama mu idan mun yi mantuwa ko kuma mun yi kuskure ya ubangijinmu kuma kada ka dora mana wani nauyi kamar yadda ka dora shi akan waɗanda su a gabaninmu ya ubangijinmu kada ka sanya mu daukar abin da ba mu da iko a gare shi kuma ka yafe mu kuma ka gafarta mana kuma ka yi jin kai gare mu kai ne majibincin mu saboda haka ka taimake mu akan mutane kafirai da kuma suratul fatiha da kuma qul ya ayyuhal kafirun da kuma qul huwallahu ahad da kuma qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas da kuma fadin Allah ta'ala
fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim
da kuma
ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim
da kuma
wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara
da kuma
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله
دكما
وإذا مرضت فهو يشفين
دكما فإنسى
ويشفي صدور قوم مؤمنين
دكما
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء
دكما
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
دكما
فارجع البصر هل ترى من فطور
دكما
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون
دكما فقدر الله سبحانه وتعالى
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين
دكما
قالوا يا موسى إما تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى
دكما
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين
دكما فإن سأل الله سبحانه وتعالى
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
دكما
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى
دكما فأنزل الله سبحانه وتعالى
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا
دكما
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
bayan haka sai addu'o'i daga cikin hadisai kamar haka as'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyak Allah nake roko mai girma ubangijin al'arshi mai girma ya warkar da kai ana karanta sau bakwai ne da kuma a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli 'aylin lamma ina neman maka tsari da kalmomin Allah cikakku daga dukkan wani shaydan da kuma wata dabba mai dafi da kuma dukkan wani mai kambun baka mai cutarwa sau uku ake karantawa sai kuma Allahumma rabban nas adhhibil ba's ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama Allah ya ubangijin mutane ka tafi da cutar ka warkar kai ne mai warkarwa babu waraka sai warakarka warakar da bata barin wani ciwo da kuma ita ma sau uku ake karantawa sai kuma Allahumma azhib anhu harraha wa bardaha wa wasabaha ya Allah ka tafiyar da zafin da ya Allah ka tafiyar da zafin ta gare shi da kuma sanyinta da kuma ciwonta sau daya ake karantawa da kuma hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim Allah ya isar mini babu abin bauta da gaskiya sai shi a gare shi na dogara kuma shine ubangijin al'arshi mai girma sau bakwai ake karantawa da kuma bismillahi arqik min kulli da'in yu'zik wa min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin wa min sharri kulli nafsin aw 'ayni hasidin Allah yashfika bismillahi arqik
da sunan Allah nake maka magani daga dukkan wani ciwo mai cutar da kai kuma daga dukkan wata rai mai dauke da sharri ko kuma wani mai kambun baka mai hasada ya Allah ya warkar da kai da sunan Allah nake maka magani za a karanta sau a wata addu'ar kuma kamar haka sai ka dora hannunka a bisa inda yake ciwon sai ka ce bismillah sau uku sai kuma ka ce sau bakwai
a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir
ina neman tsari da Allah da kuma ikonsa daga sharrin da nake ji kuma nake gudu fadakarwa na farko bai halatta a gazganta canfe-canfe waɗanda suke da alaka da mai kambun baka kamar a ce a shafi tsarinsa ko kuma a ce makarin maitarsa shine mutuwarsa ko kuma ta wata hanyar daban na biyu baya halatta a ɗora layu waɗanda aka yi su da fata ko kuma da kambu ko kuma a rataye su ko a yi ɗamara da su a bisa kan abin da ake jin tsoron afkuwar maita a kan shi kamar yara gonaki dabbobi domin tsoron kar maita ta kama shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya rataye wani abu to shi an rataya shi a kan wannan abun ana an rataya imaninsa a kan wannan abun idan layar ta ƙur'ani ce tsantsa to an samu saɓani a tsakanin malamai akan hukuncinta a tsakanin halaccinta da kuma haramcinta amma abin da yafi zama zababbe shine a barta na uku rubuta wannan kamar kamar haka masha Allah tabarakallah ko kuma a yi hoton takobi ko kuma wuka ko kuma ido ko kuma a ɗora alƙur'ani a cikin mota ko kuma rataya waɗansu ayoyi daga alƙur'ani a cikin gidaje dukkanin waɗannan ba sa maganin maita a kan mutum wataƙila ma ta kai har da sanya layar da Allah ya haramta baki ɗaya kamar wadda aka yi ta da waɗansu abubuwa ba da alƙur'ani ba na huɗu kuma yana zama wajibi ga mara lafiya da ya ƙudurce a cikin zuciyarsa cewa lallai Allah ta'ala zai amsa masa addu'arsa kar kuma ya rika nisantar da warakarsa da za a ce mashi yin magani da irin magani na kaza yana daukar dogon lokaci kafin a warke to ba zai yi rauni ba gurin yin maganin ko ya gaza amma mutum yakan samu gazawa ko rauni idan aka dauki lokaci mai tsawo wajen yi masa magani ta hanyar addu'o'i duk da cewa Allah yana bayar da lada ga kowanne harafi da aka karanta kuma kowanne lada daya Allah yana bayar da goma irin sa abinda ya kamata mara lafiya ya tsayu a kansa shine yawan addu'a da istighfari da kuma yawan yin sadaka domin Allah subhanahu wataala yana bayar da lafiya ta hanyar sadaka na biyar tara mutane domin yin karatu baki daya ya saba wa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma maganar da aka samu cewa sahabbai sun yi haka to wannan bai inganta ba haka kuma takaituwa akan sanya kashi na radio shi ma baya isa domin ba samun yin niyya a cikin radio wanda yin niyya kuwa sharadi ne a wajen mai yin addu'a a matsayin magani koda ko ya kasance sauraron sa akwai alheri kuma ya kamata a yi ta maimaita addu'a har sai an warke sai dai idan ya zama addu'ar tana bashi wahala to sai a rika yin ta kadan kadan domin kada ya gaji da ita ko ya kosa amma maimaita ayoyin alqur'ani bisa wani adadi na musamman wannan baya halatta sai dai da wani dalili daga alqur'ani ko sunna na shida akwai wadansu alamomi ko sashin su wadanda ake iya kafa hujja da su bisa kan cewa mai magani wato mai ruqiyya yana amfani da sihiri da yana amfani da sihiri ne kawai ba da alqur'ani ba kuma kar wani abu da yake bayyanawa game da addini ya rude ka akan shi wata kila yana iya fara karatunsa da alqur'ani kuma jim kadan sai ya kama wani abu wanda ba alqur'ani bane kuma shi wannan mutumin ya iya kasancewa daga waɗanda suke yawan zuwa masallaci domin su saje da mutane kuma yana yiwuwa ka ganshi yana yawan ambaton Allah a gabanka to karka samu ruduwa da irin waɗannan abubuwan da yake aikatawa kai hattara da kanka alamomin dan si mai sihiri da matsafi tambayar sunan mara lafiya ko kuma sunan mahaifiyar shi domin sanin sunansa ko rashin sunansa ko rashin sanin sunansa baya sake komai wajen magani ko kuma mai maganin yace a bashi wani abu daga cikin kayan tufafi na mara lafiya kamar riga ko singileti ko kuma lallai ya bukaci mara lafiya ya bashi irin wata dabba mai siffa kaza ko iri kaza domin ya yanka wa aljani wata kila ma har ya shafa wa mara lafiya jinin dabbar da aka yanka ko kuma karanta waɗansu abubuwa waɗanda ba sa ganuwa kuma ba su da ma'ana ba a fahimtar su ko kuma baiwa mara lafiya wata takarda wanda a cikin ta tana dauke da wasu gida-gida kuma a cikin gidajen akwai waɗansu bakaki ko lambobin kirga ana kiran su kariya ko kuma ya umarci mara lafiya da cewa ya nisanci mutane na tsawon wani lokaci yana zaune shi kadai a cikin wani daki mai duhu ana kiran shi dakin shamaki ko kuma ya umarci mara lafiya da kar ya taba ruwa har na tsawon wani lokaci ko kuma ya baiwa mara lafiya wani abu da cewa ya binne shi a cikin ƙasa kuma wata takarda da cewa ya kona ta kuma yayi turare da hayakinta ko baiwa mara lafiya waɗansu labarai kan abin da yake bantu gare shi wanda babu wanda ya san hakan in ba Allah ba ko kuma ya gaya wa mara lafiya cewa kai sunanka wane kuma sunan garinka kaza kuma abin da yake damunka shine iri kaza ko kuma ya gaya wa mara lafiya irin yanayin da yake ji a jikinsa da zarar mara lafiyan ya shiga cikin ɗakin sa tun kafin ya zauna ko kuma ta hanyar waya ko kuma ta wasika na bakwai mazhabin ahlus sunna shine aljani yana iya shafar mutum har ya rude shi dalili akan hakan shine fadin Allah subhanahu wataala allazina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas lalle wadanda suke cin riba ba sa tashi a ranar lahira face kamar wanda shaytan yake dimatarwa daga shafarsa kuma lallai malamai sun hadu cewa abin nufi da shafar shaytan shine ciwon hauka ne daga shaytan wanda yakan sanya mutum ya cutu daga shafar aljani ya shiga jikinsa wata fa'ida hasada ita ce buƙatar wata ni'ima da Allah ya yi wa wani ko ya yi wa wata akan ta bushe daga gare shi mafiya yawan lokuta wannan na faruwa ne daga abin da ido yake iya gani kuma wannan yana daga cikin manyan laifuka a wajen Allah subhanahu wataala kuma hasada ita ce farkon zunubi a duniya kuma ita ce farkon abin da ta fara sanya fushin Allah a duniya shaydan ya ki wa annabi adam sujjada saboda hasadar shaydan ga adam amincin Allah su tabbata a gare shi kuma kabila ya kashe dan uwansa saboda hasada maganin hasada a zuciya sanin girman laifinta a wurin Allah da cewa hasada yana cinye aikin kwarai ga mutum kamar yadda wuta take cinye itatuwa kamar yadda ya inganta a cikin hadisi abinda Allah ta'ala ya baiwa waninka to wannan karkashin yau to wannan yana karkashin yukan Allah ne da kuma hikimar sa kuma rashin yarda da hakan yana nuni ne zuwa ga rashin yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya hukunta da bujire masa kuma yana nuni cewa mutum yana da raunin imani wajen imani da kaddara yawan fadin ka cewa masha Allah barakallahu lak abinda Allah ya so Allah yayi maka albarka ana so mutum ya fadi wannan a duk lokacin da mutum ya ga abinda yake a duk lokacin da mutum ya ga abinda ya burge shi yin hakan yana nunawa cewa lallai kana da kyakkyawar zuciya sanin ladan da Allah subhanahu wataala yake bayarwa ga duk wanda ya guji hasada duk wanda yayi barci alhali babu hasada a cikin zuciyarsa ga dayan mu lallai ladan sa mai girma ne kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa lallai yayi wa daya daga cikin sahabbansa bushara da aljanna Abdullahi dan dan Amru Allah ya kara masa yadda ya je gidan wannan mutumin ya kwana kuma ya samu tabbacin cewa babu abin da ya sanya har ya samu wannan bushara a ci yana kwana baya rike da wani a cikin ransa to wannan shine yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam